والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: كتاب الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالصلاة. باب أبن ديزونا واتو هني akan nuni da hannu yayin sallama. Abin nufi da nuni wato alama ne ko dai na Yahudawa ko Nasara. Yahudawa sukan yi nuni da yatsu, Nasara kuma sukan yi nuni da tafin hannu. Kuma har a wannan zamanin ga wanda ya lura zai ga alamomi irin nasu, ko dai a yi nuni da hannu haka ko wani abu makamancinsa. Wannan alama ne na Yahudawa. To shi yasa aka yi hani a kai, cewa abinda musulunci ya zo da shi shine mustafa, ana an ka sadu da musulmi ka haɗa hannunka da nashi, amma ba kamar sa nuni ko da yatsu ko kuma da tafin hannu ba. Qala haddathana Qutayba qala haddathana Ibn Lahi'a an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: yace baya daga cikin mu wanda ya kwaikwayi wasun mu. Da haka tashabbuh ne da nasara, shine wato nuni da yatsu a cikin wato sallama. Yace la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara, kada ku yi kwaikwayo da yahudawa ko nasara. Fa inna taslim al yahudi al isharatu bil aqabi, domin sallamar Yahudawa shine nuni da yatsu. Wa tasliman nasara al-isharatu bil akuffi, gaisuwa ta nasara shine kuma nuni da tafin hannu. Kenan wannan al'ummar bai kamata su yi koyi da su ba. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana hani akan koyi da waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya la'ance su, dan ya ce: man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu, wanda ya kwaikwaye wasu mutane ma'ana yana tare da su, ya yadda da abin da suke yi. Qala hadha hadithun isnaduhu da'if, hadithin sanadin shi yana da rauni saboda Ibn Lahi'a. Wa rawa Ibn al-Mubarak hadha al-hadith an Ibn Lahi'a fa lam yarfa'hu. Ibn Lahi'a yana daga cikin masu rauni, matukar bai yi bayanin cewa an bashi labarin hadith bane, in ba ya ce haddathana ba. Shi yasa a wannan sanadin ya ce haddathana Ibn Lahi'a qala an Amr ibn Shu'aib, inda ya ce haddathana Amr ibn Shu'aib to zai zama ba ishkali a cikin ruwayar tashi. Qala babu ma ja'a fi taslimi ala sidiyan, babun abin da yazo cikin yima yara sallama. Yana daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ya aiko shi rahama ne ga kowa da kowa, haka bai bambanta tsakanin babba ko karami a cikin ta'amulinsa, ko kuma madaukaki ko wanda yake ba madaukaki ba, ma'ana ko wanda yake wato madaukaki da wanda ba madaukaki ba. Za a ga wani bawa ne ko kuma wani talaka ne, to amma za ka ga ana ta abin nan mulakantar da shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai cikin tafarkinsa, baya bambanta tsakanin waɗanda suke mabiyansa ne sun yi imani da shi, har ma waɗanda suke kafirai yakan musu mu'amala daidai da irin wato abin da ya dace da su a hukunci na shari'a, ba tare da wulakantawa ba ko ƙasƙantarwa ba. To daga cikin tafarkinsa shine yakan yi sallama da ƙananan yara, wanda wani zai ga yanzu wannan ya tsaya ya ma ƙaramin yaro sallama ya gaisa da shi, sai ga kaman ƙasƙanci. La, wannan tafarki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala haddathana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri qala haddathana Abu Attab Sahlu ibn Hammad qala haddathana Shu'ba an Sayyar qala kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunani. yace na kasance ina tafiya tare da wannan tabi'i din sunan shi Thabit al-Bunani wanda almajirin Anas ne kale yace fa marra ala sibyanin fa sallama alaihim sai ya zo wucewa inda wasu yara kanana in an ce as-sabi yaro karami daga shekara 2 har zuwa kusan 7 haka sabi ne karamin yaro ne sai ya musu sallama fa kala Thabit kaman an tambaye shi Thabit din me yasa kai musu sallama yace kuntu ma a Anas ai na kasance tare da Anas fa marra ala sibyanin fa sallama alaihim sai naga ya zo wucewa wajen wasu yara ya musu sallama wa qala Anas Anas yace kuntu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa marra ala sibyanin fa sallama alaihim kaga kowa yana koyo daga kowa shi Anas ya gani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka yayi shi a aikace yanda annabin Allah yayi shi ma wannan tabi'i din yaga Anas na yi shi ma ya aikata kaga suna karantar da wannan tafarki wanda yake mai kyau ne kala hada hadithun sahih wa rawahu ghayru wahidin an Thabit wa ruwiya min ghayri wajhin an Anas kala haddathana Utayba kala haddathana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nahwa kala babu ma ja'a fi at-taslimi 'ala an-nisa babun abin da yazo na yi ma mata sallama ma'ana idan umina alfitna idan an amince ma fitina ma'ana wani zargi ba zai shiga ba ko shedan ba zai iya gitta da wani abu ba a cikin zuciyar ko namijin ko macen to babu laifi ana iya ma mata sallama in an ce mata sallama ka ana nufin waɗanda suke ajnabiyat wanda ba su da alaka da mutum kamar matan musulmi amma wacce take kana da alaka da ita ma'ana yar uwarka ko mahaifiya ko kanwa wannan mutum zai musu sallama dama wannan shine asalin dan haka ana magana akan waɗanda ba mahraman ka bane in gane ko kamar yanzu misali ɗalibai musulmi da suke karatu ko a manyan makarantu ko jami'o'i ko secondary yaga ƴaƴa mata musulmai shi kuma musulmi ne a makarantar hal yusallimu alaihinna zai musu sallama idan kana in yana gudun akwai wata fitina a cikin yin sallama to sai ya bari amma idan ya amince yana ganin ba fitina ba wani abin da zai biyo baya daga sallama kuma a shiga zance da sauransu to kaga wannan wani abu ne da zai biyo baya fatarkuhu auda mafi cancanta sai ya bari yin wannan din inda abu ne wanda yake shi ya fara musu sallama din sunna ne idan kuma sunnar za ta kai ga aukawa wani abu wanda ya zama mummuna ne to kaga sai a batta sai a batta qala haddathana suwayd qala akhbarana abdullah ibn mubarak qala akhbarana abdul hamid ibn bahram annahu sami'a shahra ibn haushab yaqulu sami'tu asma'a bint yazid radiyallahu anha tuhaddithu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra fil masjid yawman tana bada labarin cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta cikin masallaci wa usbatun minan nisa'i qu'udun kuma akwai wasu taron mata suna zaune a cikin masallacin fa alwa bi yadihi bit taslim sai ya musu nuni da hannunsa yana mai sallama wannan lafazin shine ke da iskali a wannan hadisin sauran ya inganta amma banda nuni da hannu saboda hadisan baya sun nuna cewa wannan ba tafarki bane na wannan al'umma din wa ashara abdul hamid bi yadihi qala hadha hadithun hasanun qala ahmad ibn hanbal imam ahmad yace la ba'sa bi hadithi abdul hamid ibn bahram an shahr ibn haushab wa qala muhammad ibn isma'il al bukhari shahrun hasanul hadith wa qawwa amrahu wa qala inna ma takallama fihi ibn aun ثم روى عن هلال ابن ابي زينب عن شهر ابن حوشب قال حدثنا ابو داود المصاحفي بلخي قال اخبرنا النضر ابن شميل عن ابن عون قال ان شهرا نزقوه قال ابو داود قال النضر نزقوه اي طعنوا فيه معنى انا سوكا ا cikin daya daga cikin wadanda suka rawaito hadithin لماذا وانما طعنوا فيه لانه ولي امر السلطان a wannan lokacin da fitintunu suka yawa ko matsayi aka ba mutum a cikin shugabanci ma'ana in kuma yana dangantaka da ilimi to malamai sukan dan kyamaci al'amuransa saboda suna ganin kaman ya karkata zuwa ga wani abu na duniya to sukan kauce masa to wannan shine dalilin da yasa suka yi suka a kansa amma ba wai dan suna zargin hadisansa ba da sauransu in gane ko ya dangana da irin yanayin da ya samu kan idan shiga cikin shugabanci din ko kusantar masu mulki idan akwai maslaha ta gyara su ba laifi ba laifi ai Allah madaukakin zanki ya umarci annabi Musa ya je kira Fir'auna wa dakala alai ban da shafi baiti a cikin gidansa ya rayu saboda me akwai wata maslaha yanzu rayuwar annabi Musa a gidan Fir'auna ta yi dalilin wasu suka samu tsira kamar matar shi da wasu daga cikin madiyansa kaga akwai maslaha amma in ya zama babu maslaha in ya shiga ya bi su zai gurbace tare da su rayuwa za ta lalace to sai a ce ya nisance su amma in ya san zai iya gyara yana da tasirin da zai iya isar musu da sakon Allah bil hikma wal mau'izatil hasana babu laifi yanzu kaman alal misali in ka dauki wasu jahohi yanzu kaman Kano da suka bude bangaren hizba aka dauki malamai aka sa su irin su Sheikh Aminu Daura kaga da ya ce ba zai karba ba barna shi misali wannan matsayi din kuma a shigen shi kaga akwai gyara da yawa da ake samu wajen hana wasu abubuwa na barna wanda inda a ce bai shiga ba kila za a samu wani wanda yake mabarnaci kila ya shiga haka ne ko to irin wannan sai mu ce yanzu sai a ce kaman misali wannan malamin sai a ce ba za a karbi ruwa ya shiga saboda yana da kusanci da masu mulki kaga ya dangana da yanayin sa idan ya zama mutum ne mutumin kwarai kuma ana kyautata zato da shi ba a zargan shi da wani abu wannan wani abu ne wanda yake babu laifi amma idan ya zama ba zai iya canja abu ba zai ga gaskiya ba zai iya ana take ta ba zai iya hanawa ba zai ga barna tana aukuwa ba zai iya hani a kai ba to wannan shine ake jiye mishi tsoro dan wannan kana jin tsoron kila ma zai iya canja wani hukunci na Allah a wajen waɗannan masu mulki amma wanda ba a mishi zargi ba laifi shi yasa Imam Malik rahimahullah wani ya zargi Imam Malik cewa me yasa yake shiga wajen shugabanni ma'ana gwamnonin Madina yace idan ba mu shiga wajen su ba ta yaya za mu isar muku da sakon Allah ta yaya za mu gyara su ta yaya za mu musu nasiha saboda haka shiga din ya dangana da shi wanda zai shiga din idan wanda zai shiga ya zama ya tsarkake zuciyarsa babu laifi a ciki in ya tsarkake zuciyarsa kuma ma'ana ba zai je neman duniya ba ne in gane ko da yawa daga cikin magabata sun ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun yi shugabanci ai ko kuma Umar radiyallahu anhu da yake khalifa ya daura wasu su zama gwamnoni kuma sahabbai saboda haka idan ya zama abin da za a gudanar na mulki da shugabanci ma'ana ba barna a cikin sa ko kuma akwai gyara a ciki ba laifi in mutum ya shiga amma sai yana tsoron cewa in ya shiga akwai barna to sai ya kauce in gane ko sai ya zama mai gyara ta hanyar nasiha nasiha kuma ba ta abin nan baro baro ba huwa bil hikmati wal mau'izati al hasana dan nasiha ta shugabanni ta sha bamban da waɗanda suke ba shugabanni ba ba za ka zo kai tsaye ka hau munbari kai ta cewa shugaba yayi kaza yayi kaza bala wannan ba nasiha bane nasiha shine kake banta da shi kuma sannan ka mishi nasiha din ba sai ka zo kan munbari ka ce ai mun gaya mishi ba la wannan ba nasiha bane wannan tozartawa ne an gane ko haka yana da kyau a kiyaye irin waɗannan abubuwa din kuma da yawa daga cikin masu da'awa sukan fada cikin irin wannan sai a munbari ta abubuwa har ya ambaci suna ma to wannan kuskure ne yana daga cikin tafarkin ahlus sunna wal jama'a ba sa kira suna wajen yin nasiha ma'ana ko da zai nasiha ba sa ambata kuma wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi laifi a zamanin sa bai cewa wani me yasa kai sai dai ce ma balu aqwani me yasa mutane suke kaza shi wanda ake da shi din ya sani to haka ba wai an fito da shi an fada ba to yana da kyau a koyi irin wannan tafarki to an ka bi irin wannan tafarkin sai a ga kaman baka isar da sako wani zai ce ai ai baka yi wa'azi mai kyau ba amma da ka ambaci suna sai a ma kabbara saboda ana cikin ka wannan kuskure ne in gane ko kuskure ne Allah ya shiryar da mu kala babu ma ja'a fi taslimi idza dakhala baytahu babin idan abin da yazo cikin mutum idan ya shiga gidansa ma zai yi sallama kinan gidanka ma da kake da iko da shi ma'ana ai akwai mutane a cikin gida din sannan yin sallama din da zaka shiga gida akwai maslaha nasa shine duk gidan da aka yi sallama a cikin sa kafin a shiga mai gidan ya sallama in akwai shedanu a cikin gidan zasu kauce idan kuma suna cikin gidan yazo cin abinci ma'ana sun bar gida amma suna kurya in yayi bismillah yayi sallama yayi bismillah yayin cin abinci zasu kauce zasu ce ba ku da makwanci a gidan nan kuma ba ku da abin da za ku ci zasu wasu to kaga yanzu gidaje da yawa sai ka samu ana samun matsaloli irin wannan zai shigo ba sallama wani yana ganin yayi girman a ce gidan shi kuma sai yayi sallama yana ganin gidan shi ne bai kamata ya sallama ba to wannan sunna ce kala haddathana abu hatim al-ansari مسلم ابن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يجي أكيد أن أنا إذا كشغى وجن إيالك جدنك توكي سلم يكون بركة عليك زي زماء البركة نعقليك وعلى أهل بيتك da kuma iyalinka duk da yake hadisin sanadin shi yana da tsarauni amma kuma akwai hadisi da suka inganta kala hadha hadithun hasanun gharib kala babu ma jaa fi salami qabla al-kalam babu abin da yazo na cewa yana daga cikin kyawawan tabi'u da kuma hali wanda yake mai kyau da sustafarki na kwarai shine idan mutum yazo ya samu mutane kafin ya fara musu magana yayi musu sallama an gane ko wannan shine cikan ladabi kala haddathana al-fadl ibn as-sabbah baghdad ko bi baghdad kala haddathana sa'id ibn zakariya an ambatata ibn abd al-rahman an muhammad ibn zadan an muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma kala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama as-salamu qabla al-kalam ce manzo allah sallallahu alayhi wa sallama ya ce ai alaikum bisalami ku dinga sallama gabanin zance wannan yafi sa zukata su karbi juna su fahimci juna su take da juna yanzu mutum kawai ya shigo yace dan Allah waye ina ne hanyar kaza dole za a sama shi mutane wanda zai ce shikenan sai kai ta yi haka ne ko to amma inda zai yi sallama za su amsa mishi saboda na farko ya ba su haƙƙin su ko daga cikin hakin musulmi akan musulmi idan laki tauba sallim alai haka nan yusallimu almashi ala alqaidi mai tafiya yana yi ma wanda yake zaune sallama da haka wanda yazo ya samu mutane abin da yafi kyau da shi shine musu sallama in yana da zancen da zai qala hadda wa bi hadha alisnad an annabi sallallahu alaihi wa sallama la tad'u ahadan ila ta'ami hatta yusallim wannan hadisin yana da rauni sosai bal wasu sun ce hadisi ne mawdu'i cewa kada ku kira wani ku gayyace shi zuwa cin abinci har sai ya muku sallama hadha hadithun munkar Tirmidhi ya ce hadisi ne munkar la na'rifu illa min hadha alwajh sami'tu muhammadan yaqul yace naji imam al-bukhari yana cewa an basadu ibnu abdurrahman da'ifun fil hadith zahib wannan kaman ba a karban hadisin sa ma kwata kwata ana tuhuman shi da wato asalin ƙarya ومحمد ابن زادان منكر الحديث haka wanda suke cikin sanadin sune illar wannan hadisi dan haka kenan kamar hadisin bai inganta ba qala babu ma jaa fi taslimi ala ahli dhimma kaman yanda bayani ya gabata manzala sallallahu alaihi wa sallama hatta wadanda suke ba sa kan wannan tafarki na musulunci akwai haƙi nasu misali haƙi na sallama sai suka ma sallama musamman kaman mutumin da yake cikin ya tashi a cikin wannan gari misali na Jos ko kuma jihar Plateau gaba ɗaya ko Kaduna dole yana da zamantakewa da waɗanda ba musulmi ba ba kaman wanda yake cikin Kano ba misali ko Sokoto kila ba za ka iya samun mutumin da yake ba musulmi bai zo ya saba kaman sallama ta zama kaman al'ada in ya zo sai ya ce ma assalamu alaikum da yawa wasu za su yi tambaya to ya matsayin ya ma sallama ka amsa mishi haka ne ko to ya fi faruwa irin wajen da ake cuɗanye da musulmi da wanda ba musulmi ba to su ne ake kira ahlul dhimma ahlul dhimma wato su ne kafirai waɗanda suke suna ƙarƙashin ƙasa ta musulmi kafirai sun kasu kashi uku akwai al-muharabun ma'ana kafirai da ake yaƙi da su ma'ana ba a jituwa tsakaninsu da musulmi kaman yahudawa yanzu an gane ko kaman yahudawa a cikin kasar Palestine misali wannan muharabun ne ba wani magana zaman lafiya da su saboda suna yakan musulmi duk inda ya ga Palestine inda dama zai kashe shi wannan muharib ne haka wannan muharabun ake kira su, wannan ba su da wani haƙƙi a musulunci, an gane ko, ba su da wani haƙƙi a musulunci. Akwai waɗanda ake kiran su al-mu'ahadun, al-mu'ahadun su ne kamar misali waɗanda za a yi wani yarjejeniya da su da musulmi a ƙasar musulmi, misali a ɗebo su ma'aikata zo cikin ƙasar musulunci suna aiki, su ba 'yan ƙasar ba ne, to an ba su wani kariya na musamman na cewa suna ƙarƙashin kariyar wannan ƙasar da suke zaune cikinta, amma dai zuwa wani lokaci ne, ba wai in sun koma ƙasar su kuma shikenan, wannan kariyar matukar suna zaune a ƙasashen musulunci. Shi yasa kar wani ya zargi misali Saudiya dan an ce akwai ambasadan Denmark a Saudiya ko China wanda ba musulmi bane a Saudiya, waɗannan mu'ahadun ne, wannan wata hudda ce ta jakadanci da take haɗa ƙasashe, dole ɗan adam mutum musulmi da wanda ba musulmi ba suna cuɗanya da juna, tunda dole zaka samu ɗan ƙasar musulmi da zai ce waccan ƙasar, in ya je a hannun wa zai kasance, a hannun abin nan jakadan ƙasarsa, haka nan za a iya samun 'yan waccan ƙasar su zo nan, to idan suka zo ko ta hanyar dalilin aiki ko kasuwanci ko wani abu, wannan mu'ahadun ne, sun shiga ƙarƙashin kariya da wani alƙawari da musulmi. To haka nan akwai ahluz-zimma, su ahluz-zimma waɗannan su suna nan ne dindindin a cikin ƙasar musulmi, su 'yan ƙasar ne, mazauna ƙasar ne, ba wai shigowa suke su fita ba, to waɗannan su ma suna da haƙƙi a wuyan musulmi, haƙƙi na a tsare musu ma'ana dukiyoyinsu da rayukansu har da addininsu, da yanda za su yi addini za a tsara musu ga yanda za su yi addini a ƙasar musulunci. Wannan irinsu ne kamar Yahudawan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su a Madina, wannan ahluz-zimma ne, an gane ko. To idan yanzu irin waɗannan suka zo suka ma mutum musulmi sallama, ya matsayin amsa musu, zai amsa musu ko ba zai amsa ba, ya dangana da irin sallamar da suka masa. Idan sun masa sallama wacce take mummuna, ma'ana ba zai mayar musu da mummuna ba, zai mayar musu kwatankwacin abin da suka faɗa ne. Idan kuma sun mishi kyakkyawar sallama, malamai sun yi sabani suka ce za a amsa musu, kamar ya ce assalamu alaikum, za ka ce wa alaikum assalam, wanda shi ne fatawa na wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullahi ibn Umar da sauransu, an gane. Akwai wanda suka tafi kuma a kan cewa ba sallama tsakaninsu da musulmi, cewa idan kuka gansu a hanya ma ku ɗinkata musu, wani ana maganar waɗanda suke na ɓangare na farko kenan, wanda suke adawa da musulunci da musulmi, wanda yake ahluz-zimma ba laifi, sukan zo su yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama. Shi yasa Imam Tirmidhi ya fara kawo hadisin ɓangare na farko ne, ahluz-zimma, qala haddathana Qutayba qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam, kada ku fara yi musu sallama, ma'ana yahudu da nasara. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhum ila abyaqihi, idan kuka ci karo da daya a cikin su akan hanya to ku kuntata musu kai su inda yafi matsi, da haka wannan hukuncin zai zama suwa kenan wanda ba a abin nan da su, an gane ko, masu fitowa kiri-kiri su nuna adawa su da musulmi. Hada hada hadithun hasanun sahih. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسو واتو جماعة دقشتين يهودا وتنشق وجمع زالة صلى الله عليه وسلم فقالوا تيسك شيء السلام عليك إذك شيء لام أصلي السلام عليك to ya aka cire lam zai zama assalamu alayka, assalamu alayka aminci a gare ka, ko muna roƙon ma aminci, to assalamu fa mutuwa, ma'ana Allah ya kashe ka. Sai suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka, kaga wannan ya nuna cewa su irin waɗannan masu kiyayyar ne. To an kai ne me zaka ce, sai ka tunzura ranka ya baci, lakin annabi sallallahu alaihi wa sallama zalla sallallahu alaihi wa sallama baya mayar da mummuna da mummuna, an mishi mummuna yana canja ta da kyakkyawa ne, faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam zai ce alaikum kuma haka su suna yi domin sun san cewa annabi ne na Allah kuma suna wato neman albarkarsa da rahamarsa dan suna mishi dan ya ce musu wa alaikumus salam domin ya ce wa alaikumus salam kaman ya musu addu'a ne Allah ya amintar da su su dabarar su kenan to da ya gane abin da suke nufi zai ce alaikum ko wa alaikum kuma haka kaga bai musu abin da suke nufi ba kenan Aisha radiyallahu anha tana ciki sai ta ji abin da ya gudana ta ji yanda suka mishi sallama din wacce take mummuna ce shi kuma ya musanya musu da daidai da abin da suka masa amma ba tare da ya ambaci wancan mummuna abin ba sai ta ce bal alaikumus samu wal la'na ta ce wato mutuwar dai a kanku take da ma la'anar Allah kaga ita ta yi fushi da fushin waye da fushin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam faqala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha yake Aisha aida baki mayar musu da irin wannan ba inna allaha yuhibbu rizqa fil amri kulli ai Allah yana son sauki a duk al'amari wanda ya ma mummuna abu kamar mishi da kyakkyawa qalat Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha dai fushin ta bai kare ba tace alam tasma'a ma qalu ko baka ji abin da suka faɗa bane qala sai yace ai qultu alaikum ni ma na ce musu kuma haka akan ku ana wannan fatar da kuka mun akan ku ai wannan ya isa kaga wannan yana nuna ma'ana kyawawan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ya nuna cewa idan da a ce sallama suka mishi cikakkiya hadisi yana nuna cewa zai amsa musu da cikakkiya idan in suka ma cikakkiyar sallama za ka amsa musu da cikakkiya in gane ko qala wa fil babi an abi bakr al-ghifari wa ibn umar wa anas wa abi abdurrahman al-juhani qala hadithu aisha hadithun hasanun sahih to idan ga har ahlul dimma zai ma sallama ta amsa mishi in ya ma kyakkyawa ka mishi kyakkyawa to ina ga musulmi dan uwanka kaga shi yafi cancanta musulmi wanda addinin ku daya kuma abinda kuka kudirce guda ɗaya ne shine yafi cancanta ka amsa masa qala babu ma jaa fi salami ala majlisin fihi almuslimuna wa ghayruhum babun abin da yazo na yin sallama ka zo ne zama kamar yanda na faɗa zaman Jos ko Kaduna ko wani gari dai mai irin wannan al'umma a cuɗanye zaka iya samun cewa da musulmi da wanda ba musulmi suna zama waje ɗaya ko dai a harkar kasuwa ko a harkar wani abu to sai ka zo ka samu wajen an zauna da musulmi da wanda ba musulmi ba kana so kuma ka yi sallama zaka ma musulmi ne kadai sallama ko kuma zaka yi sallama gaba ɗaya ne zaka yi dafa duka ta shafi kowa da kowa to babin da malam ya kawo ke قال حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه ان اسامه ابن زيد رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر بمجلس وفيه اخلاق من المسلمين واليهود فسلم عليهم وانا حديث ان اسامه بن زيد رضي الله عنه يجي من الله صلى الله عليه وسلم يازو وچوا ا وني زما وتا مجلسا kuma mutane ne a cuɗanya a wajen da musulmi da yahudawa sai ce assalamu alaikum ta nufin dukkan su kenan an gane ko wannan yana nuna mana ƙarfin sallama mana ba a yi la'akari da wannan yahudawan ba ko an yi la'akari ne da shi sallaman amincin da ake nema din na Allah maɗaukakin sarki kuma ta iya yiwa wannan mu'amala ta zamanto dalilin shiryuwan wasunsu su ga cewa ma'ana ba a bambanta ba cikin wannan addu'a ta alkhairi qala hadha hadithun hasanun sahih qala babu ma jaa fi taslimi raakibi 'ala al-maashi babun abin da yazo na cewa wanda yake kan abin hawa in yazo ya samu mai tafiya shine zai haƙƙin shine ya ma mai tafiya sallama ba yanzu yanda aka tuya al'amarin ba idan alhaji ya fito sai dai wanda suke tafiya sai assalamu alaikum alhaji shi baya musu sallama saboda shi yake gaba da su saboda abin da yake da shi to alal musulunci kishiyan ya karantar mana dan kana kan abun hawa bai nuna ka hu wanda yake tafiya a kafa ba. An gane ko? Mana kasantuwarka akan abun hawa wannan wata ni'ima ce daga Allah. Wanda in yaso zai iya musanyawa ya ba wanda bai da shi din. Haka dan kana kan abun hawa ma'ana bai nuna cewa kai ka fi kowa kenan. Da yawa wanda suke kan abun hawa na kasan ya fi su alkai. Ko? Haka nan kuma da yawa wanda suke kasan na abun hawan ya fi su alkai. Ba haka ba. Haka kar mutum dai ya ji cewa dan yana sama ko yana abun hawa wanda wato waje ne da zai iya sanya ma mutum isa. Musamman in motar da yake hawa ko abun hawa mai tsada ne. Ko? Sai ya dinga jin cewa shi ya kamata a gaisar. Shi bai kamata ya gaisar da waɗanda ba su da abun hawan ba. To musulunci ba haka ya karantar ba. Ma'ana a lokacin ne ya fi cancanta kai ka musu sallama ta. Domin ka cire wannan girman da kake tare da shi. Ko wannan ji ɗin da isa ɗin. قال حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عباده عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي من قال صلى الله عليه وسلم يجي الامر شيني wanda yake kan abun hawa yayi ma wanda yake tafiya sallama والماشي على القاعد wanda yake tafiya kuma in yazo wucewa ya gaida wanda suke zaune musu sallama والقليل على الكثير wanda ba su da yawa kuma su ma wanda suka fi su yawa sallama ma'ana in kai dai ne ka zo wucewa kama mutanen da suke da yawa sallama in ku biyu ne kuma mutum hudu ko biyar sallama wa hakaza wazada ibn al-musanna fi hadithihi wa yusallimu as-saghir ala al-kabir karami kuma yayi ma na gaba da shi sallama kar karami ya dinga ganin ya kai wani matsayi sai dai babba ya gaishe shi la al-asali shine karamin ya gaida ya girmama na gaban sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam ya'rif haqqo kabirina bai daga cikin wanda bai san haƙin na gaba da shi ba haka addini ne na musulunci tsari ne tarbiyya to yanzu wani yana ganin kila ya samu wani matsayi ko ya kai wani abun nan ko Allah ya bashi wata dukiya sai dinga ganin iyayensa ma da manya sai dai su gaishe shi ana samun haka ko sai ga ya zama karami ne amma Allah ya daukaka shi sai ga ya fi karfin a ya gaishe su sai dai su gaishe shi musamman in yana cikin al'ummar da take darajanta abun hannu ko in al'ummar da take ganin matsayin abun hannu ne amma cikin al'ummar da take ganin matsayin mutuntaka da kuma haƙƙi na manya ba ta la'akari da wannan kuma sanin kowa ne wasu al'ummomi a cikin wannan ƙasar sun fi wasu kulawa da irin wannan akwai wasu al'umma da zaka ga in dai karami ne in dai yana da hannu da shuni to komai ma zai sai dai a gaishe shi a girmama shi wata al'umma kuma zaka samu ba abin hannu da kowa ya fi kowa sai dai shi ya girmama na gaba da shi kuma abun wani lokacin yakan haɗu da hali da ɗabi'a ta shi mutum mana idan ɗabi'ar sa ce zai yi wannan abun idan kuma ɗabi'ar sa bace yana ganin abin da yake da shi din ba komai bane zai sauka daga abin da yake da shi ya girmama na gaba da shi wannan kuma shine karantarwa ta musulunci shine kuma ɗabi'u na musulunci domin idan mutum yana tunkaho da wani abu ne Allah madaukakin sarki shike bayarwa ai ba dabarar shi bane kowa yanzu yasa Allah ya bashi wannan abu إذا الله يزاقه شنيه باش دنيا جرباش قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وسسنا قننشوا حسن البصري معنا بسعدود أبو هريرة بقول يا سعدود الشيبي رويتو حديثي دقا قريش با da haka suna gani kaman hadisin mursal ne amma dai hadisin ya inganta qala haddathana suwayd ibn nasr qala haddathana abdullah ibn al-mubarak qala haddathana ma'mar an hammam ibn munabbih an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala yusallimu as-saghiru ala al-kabir qarani yayma na gaba da shi sallama walmaru ala alqaidi wanda yazo wucewa yayi ma wanda yake zauna sallama walqalilu ala alkathir wanda ba su da yawa kuma fi yi ma wanda suke da yawa sallama وهذا حديث حسن صحيح dan haka idan ana ganin hasan bai ji daga Abu Huraira ba to ga Ibn Munabbih wa amma ya ji daga Abu Huraira kina hadisin ya inganta qala حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حيوة ابن شريح قال أخبرني أبو هاني اسمه حميد ابن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الفارس على الماشي وانديكي كان دوكي أبن هواكينا zai yi ma wanda yake tafiya a ƙasa sallama ma'ana kaman yanzu idan mahaya doki suka zo kaga yawanci dabi'a in ka ga mutum ya hau doki to yana jin isa haka ne ko to ya kamata shi zai ma wanda yake ƙasa sallama to za a iya samun sabani shine idan wanda yake hawa akan doki din shi ke gaba da wanda yake ƙasa ba wa zai ma wani sallama yanzu kaman in an yi wannan magana zai ce to shi kenan yanzu kaman sarkin musulmi ya hau doki ko kuma sarkin kano ko sarkin zaria yana kan doki shi zai ma kuma na ƙasa sallama ne tafiya yanzu wa yake gaba da wani sarki ne yake gaba da na ƙasa da shi to amma yanzu shi ne yake kan abin hawa wannan kuma yana ƙasa wanne za a gabatar yanzu idan za a ba abin da ya zo na zahirin hadisin na sama daidai yake tafiya ya ma na ƙasa sallama in gane ko wannan shine asali shine abin da ya fi dacewa an gane ko to amma kaga abin ba haka bane kuma ko ya hau doki sai dai a dinga masa haka bai fai sallama ko in shugaba ya hau abin doki shikenan sai dai a dinga masa haka ba maganan sallama ya kamata ya dinga cewa assalamu alaikum wanda suke ƙasa tunda yanzu shine raqib da haka yanzu ba za mu duba matsayin cewa karami da babba ba za mu duba cewa umarnin da yazo a hadisin in a ƙasa yake tafiya to kai ya kamata ka mishi sallama tunda kai kake ƙasa da shi shine shugabanka amma yanzu tunda ya hawa abin hawa to yusallimu ala almashi sai sallama ga wanda yake tafiya an fahimta ko yawwa kala wal mashi ala alqa'id wanda yake tafiya kuma yayi ma wanda yake tsaye sallama wal qalilu ala alkathir kala hadha hadithun hasanun sahih wa abu ali aljabbi ismuhu amru ibn umar ibn malik kala babu ma jaa fi at-taslim inda alqiyam wa inda alqu'ud babun abin da yazo yin sallama a lokacin da mutum zai bar waje yanzu kaman misali mutumin da yazo ya zauna a wannan majalisin zai tashi abin da yazo a sunna shine ya ce assalamu alaikum sai tashi wanda shine abin da ba a saba da shi ba an fi sabawa da in ya shigo sai yayi sallama to in zai tashi ma sai yayi sallama me shari'a take so ta nunar mana a yawaita sallama ne domin aminci ne in gane ko domin aminci ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فقال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى يجي والمجلس وجنزم فيسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس يزو بأن يسلم إلى سيجا أخي بكاتر يزونا ila zancen da ake zance ne na alkhairi mai amfani to sai ya zauna kuma idza qama sannan idan ya tashi kuma zai tafi fal yusallim to yayi sallama yace falaysatil ula bi ahqqa min al akhira ma'ana ta farkon ba ta fi ta biyun cancanta ba ma'ana kowace da karfinta haka yana da kyau a saba da irin wannan sunna din qala hadha hadithun hasan وقروي هذا الحديث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت باب أبن ديزو ننمي إذني يعين دم تنزي شكا جدا واندبا ناشبا وانا شيني أصل باب للتافن نمالين يجينا زي مغانا أما يا ya haɗa shi da littafin sallama saboda muhimmancin sallama. Amma dama asali magana da ya ce kitabul istizan, yayin da ka zo sallama a gida, ma'ana ina ya kamata ka tsaya, ta baya ya kamata ka zo ka dinga sallama ta wundo, akwai masu yin haka, ko wani zai zo ta wundo ko ta katanga yana sallama, da ana sallama ne ta gaban gida. Ai, wasu mutanen ƙauye sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙauyuka, da suka zo suka nemi ganin shi, aka ce ya shiga gida, sai suka kewaya ta bayan gidansa, bayan ɗakin matayensa, sai suna cewa ya Muhammad ukhruj ilaina, sai Allah madaukakin sarki ya siffanta su da cewa waɗannan ba su da hankali, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, la ya'qilun, haka yana nuna cewa rashin hankali ne mutum ya zo ta baya yana sallama, kuma ana samun masu yin haka. Sai zo ta wundo, kila ya san wundon ɗakinka inda kake zaune ko inda ɗakinka ne, zai zo ta wundo yana sallama, a'a, ana sallama ne ta gaban kofa, ko wa atul buyuta min abwabiha, in za ku shiga gida ku shiga ta kofa ba ta baya ba. To wannan babin ya kawo hadisi ne guda ɗaya, duk da yake hadisin yana da rauni, amma shi ne asali mutum ya fuskanci kofar gida ya yi sallama. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة هل ينزلي إلا روانا حديث شين ابن لهيئة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتي. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo ya keta, ma'ana sirrin wani gida, ma'ana ya shiga gidan ba tare da izini ba, kafin a masa izini ba, sai ya ga al'auran mutanen gidan, ma'ana ya gansu a yanayin da bai kamata ya gansu ba, saboda me bai tsaya ya nemi izini ba, kaman yanda al'adar mafi yawancin mutanenmu suke. Mutum ko a ma'ana daki kake wanda yake da labulai, sai ya daga sai ya ce salamu alaikum, wannan shine al'adar mutane da yawa. To wannan kuskure ne, daga waje ya kamata kafin ya daga ya kamata yi assalam, baka san halin da aka same shi a ciki ba, haka ne ko? Ta iya yiwa wannan yanayi yana cikin yanayi, ko misali ya kwabe tufafinsa ko wani abu, ko yana sirri da iyalinsa ko wani abu maka, to in ka riga kai me amfani yake idan nan babu? To amma da yawa sai kaga sai an yaye abu ya yi salamu alaikum, to wannan kuskure ne, ana neman izini ne kafin, in amma izini amma amsa sai ka shiga. Yace to duk wanda ya aikata haka lallai ya ketare iyakar da bai kyautu ya ketare ta ba. Law annahu hina adkhala basarahu istaqbalahu rajulun fa faqa'a aynayhi ma ayyartu alai, manzo Allah sai yace da lokacin da ya daga din nan ya shiga ya ga abin da bai dace ba, har ya fusata mutanen gidan, wani daga cikin mutanen gidan ya ɗauki wani abu ya jefe shi da shi har ya zubar masa da idanuwa, ya ce to wannan ba a zarge shi akan abin da ya yi ba, mana wannan idan ba haddi a kai, mana babu wani diya, ka san a asali wanda ya zubar masa da wani ido fa akwai diya, ko wal aina bil ain, to amma banda a cikin wanda ya yi wannan wuce iya, in ya yi haka aka fasa mishi ido sai hakura, wannan ita ce hukubarsa. Kuma ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani yana ta leke-leken daidai inda kofa ta dan tsage haka, ta zo zai zo yana dan leka ga me a cikin gidan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya duba gefensa sai ya ga wata kibiya, sai ya dauka yana kokarin sai ta idan mutumin zai harba, kuma yace da ya same shi haka idan zai tafi a banza, da ya ga haka sai ya kauce, ya ce wallahi da na same ka da na zuban ma da idan, kuma idan ya tafi banza, domin wannan leƙen asirin mutum ne, an gane ko? Shi addinin musulunci yana ƙoƙarin tsare mutuncin ɗan adam da suturta shi, mutum a cikin gidansa ya kamata ya samu wani abin da ake kira privacy, ya zama yana da ƴanci cikakke a gidansa, mana waje ne da zai iya suturta kansa, zai abin da yake so a cikin gidansa. To sai wani ya zo yana so ya keta wannan iyaka, kaga ba daidai ba ne, kuma musamman a cikin al'adar ƙasar Hausa wannan abin yana da yawa, da yawa mutum sai ya sako kanshi cikin gida kama ta aure yana assalamu alaikum ya gida yana nan daga waje kamata kai sallama ba sai ka zo ko kanka ba an gane ko haka ya kamata mu fi karfin zuciyar mu yaki irin waɗannan al'adu ala wa in marra rajulu ala babin la sitra lahu ghayra mughliq mughlaqin fa nadhara fala khati'ata alai to a duk wanda yazo wucewa su kuma sun yaye kofar gidan ba komai da zai sitirta gidan shi wucewa yazo sai idan shi ya auka ya ga wani abu da bai dace ba to wannan ba komai akan sa saboda ni su ne ba su sitirta gidan su ba shi kuma asali da ya kamata ya sauke gidan sa qala innamal khati'atu ala ahli al-bayt laifin yana kan masu gida wannan me yake nuna mana yana nuna mana kowa ya tsare gidansa kenan kuskure ne yanzu zaka ga wasu gidaje kofa a wangala haka kana hango abin da yake cikin gida so da yawa ana samun irin wannan kuma an fi samun irin wannan musamman wajen da ake samu akwai gidaje wasu suna da bene wasu ba su da shi ya kamata wanda yake da bene ya sitirta wannan benen nasa misali iyalin shi kila za su fito shanya za su fito wani abu ko wanki ko wani abu makamancin wannan bai kamata a ga wannan abun ba ya kamata su sitirta shi shi yasa kaje kasashen musulunci ba yanda zaka ga gidan mutum ko gidan haya ne aka gina shi yana da kyau masu gina gidan haya su kiyaye wannan in ya gina gidan haya daga sama inda ake irin abin da ake kira shi balkoni din nan ko shine wajen da yake kama abin nan wajen dan shan iska ko wajen shanya ne ko guga to a ka'ida kasashen musulunci shine wannan za a mishi wani kariya da shi na wajen ba zai ga na cikin ba zai ga na waje ba na waje ma ba zai hango na ciki ba ko dai a sa katako ya daga yanda shi ba zai iya hango ɗan waje ba ngani haka nan na waje ba zai iya hangensa ba in ka je misali kasar Saudiya duk haka gidajen sama da suke ba yanda zaka ga gidan wani zaka an sa wani abu an killace shi to amma mu muna nan azuba ne kawai in ka tuba gidajen nan duk sai kaga mutane ga sunan tsirara kuma ba a damu ba me yasa ba a damu ba rashin sanin ya kamata rashin tsare kai da rashin sanin mutunci duk wanda ya san yana da mutunci ba zai bar haka ba saboda haka ya kyautu kamar mutumin da ya tashi zai yi gida misali ya bi irin wannan tsari in gane ko sannan su waɗanda suke da gida da yake sama da na wasu su ma su ji tsoron Allah domin a shari'ance shine idan mutum zai gina gidan sama ma'ana ya tsare na makwabtansa ma'ana ya wuce musu na farko sai ya nemi izinin su na biyu kuma duk inda window yake baya kallon gidan makwabci sai zai kalli hanya to amma mu kaga yanzu kowa kawai gine yake zai inda yake so sai ka zo kana da gidanka na kaza sai duk wundunan shi suna kallon gidanka da ya leko yana ganin duk abin da ke cikin gidanka to wannan abu ne wanda yake ya saba da karantarwa ta addinin musulunci duk wanda ya haka ya aikata laifi domin yana leken al'aurar da bai halatta ya kalle ta ba kuma ana samu da yawa makwabta da ba su san haƙƙin makwabtaka ba suna irin wannan saboda haka wannan kuskure ne wanda yake irin wannan to sai ya bari an gane ko addinin musulunci akwai abin nan a cikinsa akwai tsare mutunci akwai tsare haƙoƙi haka ya kamata a kiyaye irin waɗannan haƙoƙin duk wanda zai yi gini in dai ginin zai ɗaga shi ko ya kula da haƙƙin makwabtansa domin kar ya je ya dinga leƙen makwabtansa ƙala wa fil babi an abi huraira wa abi umama hadha hadithun qaribun la na'rifu illa min hadha al wajh min hadith ibn lahia ya inganta ta wasu hanyoyi da yawa kawai wannan ruwayar ne da ibn lahia ya zo da ita ƙala wa abu abdurrahman al hubuli sunan shi abdullah ibn yazid babi na gaba babu mani tsala a fi dari kaumin bigayli izini kaga yana da alaka da wannan babin mutumin da ya leka gidan mutane ba da izinin su ba yana da alaka da wannan babin da ya gabata shi addinin musulunci haka yake da tsarin shi duk abin da aka ma magana to zaka ga ana gina shi ne akan yanzu kaga shi yasa ya kawo babin wannan to kaga abin da ya biyo bayan sa yanzu misali su malam sanda suke dogon dutsen wanda yake can sama yana ganda abin da yake cikin gidan su in dai yayi wundunan shi ta abin nan kai kuma gidanka ba za ka iya daura sama ba to wannan in a ƙasa ce da ake tsara dokokin musulunci sai ka je ka sa shi a gaban alƙali ka ce ka kawo ƙaran yana leƙen gidanka ko yana leƙen al'aurarka kuma anan alƙali mafi yawanci abin da zai ce duk ya rufe wundunansa da suke kallon gidan makwabtansa. Wanda zai ce to ai ya sa gidas ɗin da ba a gani, a'a amma shi daga ciki yana ganin wajen ai. Kaga dai irin wannan gidas ɗin ma da ake saka shi in a ƙasa ce ta tsari ta musulunci ba za a sa shi ba. Saboda kai da kake cikin ai kana ganin waje. Da haka kai yanzu ka kare haƙƙinka amma su ba kare musu haƙƙinsu ba. An gane ko? Ya kamata in za a sa irin wannan gilas ɗin ne sai ka sa shi ta wajen, na waje ba zai ga cikin ba, kai ma na cikin ba za ka ga waje ba. To amma yanzu sai a yi shi, shi na cikin zai ga waje amma na waje ba zai ga ciki ba. Kaga ba ya adalci ba, an danne ɓangare ɗaya. Ya kamata a daidaita ne domin kai ba ka fi shi cancanta da tsare mutuncinka ba. Yanda kake so ka samu tsari na kiyaye al'auranka to haka kowa ma yake so. Yanda ba ka so kowa ya ga tsaraicinka haka kowa ma baya so ya ga tsaraicin shi. Haka kowa yana da haƙƙin zashin al'umma. Amma so da yawa in ana zama na makwabtaka sai ka ga irin wannan haƙƙoƙin babu su. Wannan kuma gaskiya yana haifar da damuwoyi da yawa. Yana haifar da musibu masu yawa. Sayewa irin wannan musibar ba za mu ganta ƙili-ƙili ba sai Allah ya jaraba mu da wani abu ya yi ta samun. Yanzu misali ta dalilin irin wannan ba za ka sani ba sai ka ga an ce ai yaron makwabcin shi ya auka ma ƴar makwabcinsa. Duk irin wannan zai iya haifarwa saboda me already yana ganin tsaraicin su, ya san halin da suke ciki. Haka addinin musulunci addini ne na tsari rayuwar mutane da haƙƙinsu. To haka dole mu kiyaye irin waɗannan abubuwa. Kuma yin shiru-shiru wani lokacin shi yake haifar da damuwa. An ka ga yayi ba daidai ba ka gaya masa. In gane ko? Ma'ana ƙasa ce da ba abin tsari na musulunci amma dai kuma ana akan girmama masu isar da saƙon Allah. Samu wani malami da yake girmama shi ce aka ramaka Allahu fa na kawo ƙarar wani in ka mishi magana ya ji. A kira shi a ja mishi kunya wannan abin da yake bai dace ba. Ma'ana yana leƙen gidana. Kaga wannan kuskure ne. Saboda haka yana da kyau a gyara irin waɗannan abubuwan. Shi yasa an yi magana shari'ar musulunci kar mu ɗauka ta taƙaita ne akan yanke hannu da sauransu. Dole sai mun aiwatar da shari'a a dukkan rayuwarmu gaba ɗaya. Ko ina dole sai mun abin nan sai mun zartar da ita. To da haka ne za mu samu al'umma wacce take tsarkakakkiya. Za mu samu al'umma mai biyayya ga hukuncin Allah da manzansa. To sai ka ga mun roƙi Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana mafita. Da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana tsoronsa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وني نشوى إنه كنت معلمًا دا misali wani mai kuɗi zai ajiye su domin su rika yi mishi saukan karatun Al-Qur'ani yana biyansu. Shin suna da ladan karatun ko kuma biyansu da yake yi iyakacin ladansu kenan? Farko yana da kyau mu sani cewa shi Al-Qur'ani lallai littafi ne da ake neman waraka da shi. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هكذا الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما كما مسني شوى شيء القرآن باوي كرن تاشي صلى دم بكاتا معنى كرن تاشي دفع يمتصى دكما تابن ديزو دشي دكما ايكي دشي وانا شيني ببن ابن دا ايكي نفي دشي. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك liyaqra'u faqat yace liyadabbaru ayati dan fi tadabbur su lura. Shi yasa zaka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan karanta ayoyi ba sa ketare su sai sun yi bincike akan abin da suka kunsa na hukunce hukunci. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru a baya, ma'ana ba sa cikin al'amura na mutanen farko. Ma'ana a ajiye wani don buƙatar ya dinga karanta Qur'ani zalla. Wannan abu ne wanda aka same shi daga baya. baya cikin tafarkin magabata. Wannan yana iya aukawa cikin hadisin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Aita abban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su suka fi musanna alqur'ani. Sannan kuma sun shiga yanayoyi masu matukar wahala. Ba su taba jebo makaranta sun aje zuciya ku dinga karanta don mu samu wani sauki ba. Ko misali zamanin Abubakar radiyallahu anhu an samu wanda suka yi ridda suka ce ba za su bada zakka ba. Ai akwai makaranta zamanin yace ku zo ku dinga karanta mana Qur'ani saboda wadannan ba. Haka nan zamanin Umar an samu fitintunu masu yawa. Haka nan zamanin Uthman bal yana cikin masu yawan karanta Al-Qur'ani aka zo aka kewaye gidansa yana khalifa. Bai ce a nemo mun adaran mu'min nan zo su zauna su ta karatu ba. Ko an ce haka nan zamanin Ali da aka samu khawari. Bai ce ku je ku jebo mun irin wadannan ba. Saboda haka irin wannan abubuwa ne wanda aka farar da su. Kamar yadda na yi bayani farko ba ne bai mutum yana iya karanta Al-Qur'ani ne mu kusancin Allah da shi. Wannan ba wanda ya hana wannan. To amma ba da wata irin sura ba. Kuma akwai gargadi ne tsanani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai ku karanta Al-Qur'ani. Tun kafin lokacin da wasu mutane za su zo wanda za su dinga ci da Al-Qur'ani. Suna wato gaggawan shi. Ba sa cin kirkar da shi. Kuma bai wuce irin waɗannan abubuwan ba. Mana ka ajiye shi, ka yi ciniki da shi, zaka dinga mishi kaza don karanta Al-Qur'ani. Za a iya cewa yana da ladan karatunsa da yakin da furuci ne. To amma aikin da yake yi ba, me lada a cikinsa? Kuma a ina aka samu shi? Sannan yana kashe ma wasu zuciya. Saboda shi wanda zai sa a dinga yi ɗinkin nan shi ba zuwa da Qur'ani. Shi ba zai iya zauna karanta Qur'ani ba, bai da wannan lokacin. Lokacin shi na neman duniya ne, ba na karanta Qur'ani ba. Saboda haka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke gaskiya fararru ne. Mafi alkhairi mutum ya nisance su ya kiyaye su. Allah maɗaukakin sarki ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah. Ku nemi taimakon Allah cikin haƙuri da yawan yin sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin da ya taso masa na ɗaga hankali ne ko damuwa me yake yi? Sallah yake shiga ya roƙi Allah a cikin sallar. Wa yas'alullah kuma Allah zai kawo mishi mafita. Saboda haka abin da ya kamata mu dinga kiyayewa ke. Duk yanda zamu yi mu tabbatar cewa abin da zamu yi yana daidai da tsari irin na shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Musamman abin da ya zama aiki ne na ibada. Tambaya a nan shine shi wannan karatun da ake yi ibada ne ko ba ibada ba? Waye ya ce ai? Ta irin wannan sura. Kaga za a ce ibada ne, amma waye ya ce ai shi ta irin wannan sura? Saboda haka wasu abubuwa ne da wasu suka riga suka gino a kansu. In gane ko? Wanda gaskiya baya cikin tafarkin magabata. Kuma mafi alkhairin shari'a shine shari'ar magabata. Abin yana da wahala, yana da sauki. Wahalar shi shine wasu ba za su iya bari ba. Za su yi ta abin nan din shi, a ai addu'a ne, ai waye, ai waye, ai waye. To tambaya shine shin magabata ya suka yi addu'o'insu? Wane irin hanyoyi suka bi? Duk da yake mai tambayar ya yi tambaya kawai akan masu kuɗi a biya shi ne, har 'yan kasuwa ma ana tara abin shago-shago a karɓa, a tara alarammomi zai karatu. A ina ka samu wannan? Su abin da suke na ɓarna na cin riba da danna dukiyar mutane da cin bashi da waye, su bai cancanci su karanta Al-Qur'ani su gane cewa ba kyau ba. Kamar 'yan kasuwa. To ka ji irin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye ko? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akwai wani bawan Allah da ya yarda ma'ana katin shi na ATM. Dan haka idan ana nan ko bai gani ba sai ya zo ya yi bayanin na wannan banki ne kuma ya alangomin da suke.